To jama'a assalamu alaikum, barkanku da asuba, barkanku da zuwa ga shirin sashen Hausa na Murya Amurka akan wannan mitoci da dama da suka da mita 25 da mita 31 da ko mita 60 a jihohin Niger. Ana jama'a gidajen radio da yawa da suka da tashar mita biyu a Africa akan mita 102.5 ko kuma gidajen radio amfani da Faraya da Sarauniya da Noma da Delo da kuma Niya Abunin Kwani, sai a dunar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a, Ali Mustafa Sakuto tare da Babu Yakubu Makeri muke muku marhaba lalle ga shirin mu na wannan safiya. Bari mu share fage da kanin labarai.
Kusoshin jam'iyyar mai mulki a Gambia sun nemi kotun koli ta yi watsi da sakamakon zabe da aka gudanar da shugaban kasa. Sannan mayakan yan tawaye da gwamnatin Syria kuma sun cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Kungiyar ISIS kuma ta dauki alhakin kai harin kunar bakin wake da aka yi a wata cocin Katolika dake birnin Cairo.
To gaishe ka.
Shi da muke magana da shi shugaban kungiyar lauyoyin Gambia na nuna mishi to wannan korafi da suke lallai za mu duba mu ga yadda al'amarin yake.
To shugaban kungiyar lauyoyin Najeriya kenan da zamu ji zai zo daga baya ba da ƙarin haske kan korafin da takwarorin su na Gambia suka kawo musu kan musal kallon Najeriya da aka ce sun je can Gambia domin su taimaka wa Yahaya Jami'i ya yi tazarce. To koya ko kwalliya za ta biya kudin sabulu a tafiyar da tawagar shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka zuwa can Gambia domin rarrashin shi Yahaya Jami'i din?
Tawaga wa gaudar tattaye ba wani abu na zai jira gari ta ba, yana son a bashi wani tabbaci na cewa komai bai faruwa gare shi. Tunda tsoro ya kama shi ba zai yarda ba da sabon shugaban kasa Adama Barrow kawai.
To sai da kace zuwa wannan rahotanni tare da shirin muna demokradiya bayan kun gama shirin labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a. Kusoshin jam'iyya mai mulki a Gambia sun nemi kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben shugaban kasa da aka gudanar na ranar 1 ga watan Disamba biyo bayan rashin nasarar shugaban su. Da farko shugaba ya yi jami'a ya amince da shan kai har ma ya taya mai nasara Adamu Barrow murna. Amma daga bisani sai ya janye amincewar nashi a ranar Juma'a da ta gabata, inda ya korafi game da kurakurai da ya ce jami'an zaben suka gano. Kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai lokaci ne da tawagar shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka isa a kasar ta Gambia don su ba shugaba Jami'in shawara ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin kasar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugaba Jami'i da ya yi wa tawagar su tarbo mai kyau. Tuntuni na wato jami'ai na tsaro na kasar suka shiga ofishin hukumar zabe kuma suka umarci shugaban hukumar da ya barar ofishin, suka killace ginin kuma suka hana kowa shiga gurin.
To mayakan yan tawaye da kuma gwamnatin kasar Sham ko kuma Syria sun ci mai jejeniya na tsagaita wuta domin a ba da daman kwashe fararen hula da kuma mayakan yan adawa daga gabacin birnin Aleppo, yayin da Rasha take cewa ita ma gwamnatin shugaban kasar Bashar al-Assad ta kawo ƙarshen hada-hadan da take kaiwa kan birnin. Kakakin kungiyar yan tawayen ta Nuruddin Zinc Yasser al-Yusuf shi ne ya bayyana jejeniyar ajiye talata da kasashen Rasha da Turkiya su ma suka shiga tsakani aka kafa, wadda kuma za ta fara aiki nan da wasu sa'o'i masu zuwa. Jakadan Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitaly Shurkin ya tabbatar wa manema labarai da wannan jejeniyar tun ma kafin zaman gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya kan birnin Aleppo wanda kasashen Faransa da Burtaniya suka nemi a yi. Jakadan ya ce sun samu labarin cewa an tsagaita ayyukan sojoji a gabacin birnin na Aleppo, kuma yanki ya ma sake komawa ƙarƙashin riƙon gwamnati, saboda haka za a iya komawa a ci gaba da manyan ayyukan agaji a wurin. Shurkin ya ce aksarin mayaƙa dai suna barin gabacin birnin na Aleppo suna komawa garin Idlib. To wannan ya sa kuma manzon Majalisar Ɗinkin Duniya a Syria Staffing da Misturi yake bayyana fargaba cewa garin Idlib ɗin zai iya zama wurin da mutane wato munanan hare-haren yanzu za su koma.
Kuna shan wa'innan labaran ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin ƙunar bakin wake wadda aka yi a wata cocin Katolika da ke birnin Cairo, inda mutane aƙalla 25 suka hallaka. A wani sako da ta aika ta kan yanar gizo a jiya Talata, kungiyar ta 'yan ta'adda ta yi kashedin cewar tana niyyar kai ƙarin hare-hare a nan gaba, musamman ma akan abin da ta kira kafirai da masu ridda a Misra da wasu wurare na daban. Hotuna da talabijin ya ɗauka ya nuno wanda ake tuhuman yana tafiya zuwa cikin cocin kafin ya tarwatsa kansa. Kungiyar ISIS ta bada sunansa Abu Abdullahi Al-Masri, wanda ake kyautata zaton sunan bogi ne ba na gaskiya ba. To amma tun ranar Litinin, shugaban Misra Abdel Fattah Al-Sisi ya ce sun gano ɗan ƙudar baƙin waken ɗan shekaru 22 ne da haifuwa mai suna Muhammad Shafiq Muhammad Mustafa. Hukumomi a Misra sun kama mutane hudu da ake tuhuma da hannu a wannan harin, kuma suna nan suna neman ƙarin mutane da ake jin suna sun taka rawa a cikin wannan harin kurin ƙunar baƙin wake da aka kai.
Shugaban Amurka da ke jiran gado Donald Trump ya ba da sanarwar naɗa shugaban kamfanin man fetur na ExxonMobil, wato Rex Tillerson, a matsayin sabon sakataren shi na harkokin waje a Amurka ɗin. Tillerson dai, wanda abokin ƙuda-ƙunne na shugaban Rasha, ya kwashi kimanin shekaru kamar 41 yana aiki a shi wannan kamfanin na man fetur na ExxonMobil ɗin. Trump ya ce Tillerson masani ne a harkokin gudanar da wannan kamfani da ke ɗaya daga cikin manyan kamfanin man fetur a duniya, kuma wannan nada wato yana da muhimmanci ga kwarewarsa wajen gudanar da ita ma'aikata harkokin wajen. To sai dai kamar ana sa ran cewa hulɗar Tillerson ɗin da shi shugaban Rasha Vladimir Putin za ta iya zama wani abin damuwa, a cewar Senator John McCain, wanda shi ne shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa, wanda kuma ya magana ranar Lahadi akan wannan al'amari. Kazalika shi ma wani ɗan majalisar dattawa, kuma shi ma dai ɗan jam'iyyar Republican kamar Trump ɗin, wato Marco Rubio, ya ce ko da yake Rex Tillerson ɗan kasuwa ne mai daraja, duk da haka yana da damuwa akan wannan mukami da aka bashi.
Amurka ta ce za ta fasa sayarwa Saudiya makamai masu linzami a matsayin mai da martani ga rawan da Saudiya ɗin ke takawa a yaƙin basasa da ake yi a ƙasar Yemen, wanda ya halaka dubban fararen hula. Wasu kafofin gwamnati ta Amurka sun ce shugaba Barack Obama ya daura aniyar soke wannan ciniki, duk da cewar dai Saudiya babbar kawar Amurka ce. Bugu da ƙari, wannan shawarar da Amurka ta ɗauka za ta iya shafan zumuncin Amurka da Saudiya a daidai lokacin da sabuwar gwamnati mai shigowa ta zababben shugaba mai jiran gado Donald Trump ke shirin ɗaukar ragaman shugabancin Amurka.
To kun sha labarai daga sashen sanarwa a Amurka a Washington DC. Tuma da lam. To bari mu fara rahoton mu na farko daga Abuja, inda Hassan Mainaka ne yake duba mana martanin da kungiyoyin lauyoyi suka mayar da kuma jami'an diplomasiya kan zargin da aka yi na cewa wasu alƙalan Najeriya suna can suna neman su ɗaure shi shugaban ƙasar Gambia ɗin Yahaya Jami Gindin ya ci gaba da zama a kankara ga mulki.
Shi dai babban alƙalin kotun kolin ƙasar Gambia, wanda ɗan Najeriya ne, mai shari'a Emmanuel Fabule, ana ganin na hannun daman shugaba Yahaya Jami ne, wanda ka iya yin komai don tabbatar da shi kan mulki. Yanzu da yake shugaba Jami ya canza shawarar ƙin shan kayi a babban zaben ƙasar har ma ya nufi kotun kolin, ƙungiyar lauyoyin ƙasar Gambia ta gabatar da ƙorafi a rubuce ga gwamnatin Najeriya da ma ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya, bisa yadda mahukuntan Gambiyan suka yi hayar wasu lauyoyi daga Najeriya amma da sunan alƙalai da su je su zauna don sauraron ƙarar da shugaba Jami ya gabatar a kotun kolin. Shugaban ƙungiyar lauyoyi ta Najeriya Barista Abi Mahmud ya tabbatar min cewar sun samu wannan ƙorafi daga lauyoyin Gambiya.
Shi da muke magana da shi shugaban ƙungiyar lauyoyi ta Gambiya na nuna mishi to wannan ƙorafi da suke, lallai za mu duba mu ga yadda al'amarin yake, kuma za mu janyo hankali a kan wannan al'amari ga hukumomin ƙasa, wanda su wato na Najeriyan judiciary, wato kotuna na Najeriya, akwai kungiya da kula da harkar ƙalai, wato National Judicial Council, wanda za mu tuntuɓe su kuma za mu sanar da su irin zargi da ake yi a kai don su duba al'amari kada a yi abin da bai dace ba.
Tuni dai wasu lauyoyi a Najeriya suka fara fargabar yin adalci a shari'ar ta zaben shugaban ƙasar Gambiyan. Barista Yakubu S. Bawamalin Fashi, lauyan tsarin mulki ne.
Gaskiya akwai matsala. Ƙarshenta idan aka je ko ta yadda muke gani kuma ake dubawa ko kuma ake ta kwankwan dan cewa ba adalci, ko an je zaka ga cewa an canza wannan zabi a tabbatar da shi Yahaya Jami, kuma ka san bisa ga tarihi Yahaya Jami kusa a kasar nan ya danna ko ya ci karfin kowa.
Wani abin da ake kai komo akai kuma shine yadda ƴan Najeriya suka mamaye bangaren shari'ar Gambiya, amma a cewar shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya Barista Abi Mahmud, wannan ba sabon abu ne ba.
Yanda ce kadai ba, akwai wata kasa ne a East Africa, to amma nan ba abu ne sabo ba, tsarin shari'a a Africa da kuma wato kamar jama'a bin da ka saba yi wanda ya shafi kafashin da suke cikin kwamin ba da kansa ne dama a tura alƙalai ba da agaji wajen wato gudanar da harkar shari'a.
Yanzu haka dai shugabannin yammacin Afirka suna can suna ta faman shawo kan shugaba Jame da ya mutunta sakamakon zaben ƙasar. Na tambayi ƙwararre kan sha'anin diplomasiyya ambassador Yusuf Mamman ko yana jin shugabannin za su yi nasara?
To ai kaga wannan rauta rage da shi wanda ke kadata wato shi ya Jami ina gani yana neman ya za a yi fita ba tare da bulakanci da cin fuska ba ina gani za a samu nasara in Allah ya yarda.
Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria.
Shari'a yo talosa ta kowa da taka rada tai aji eh an yi shari'a mai yawa an so a yi ta la mai yawa shi an ka rubuta ko ina kowa da din karshen zamani ya garba ta yabo ko za mu ga.
To gaishe ka Hassan, to har yanzu dangane da wannan batu da abin da ke faruwa a kasar Gambia kamar yadda kuka ji a labaran duniya, shugabannin kasashen Afirka da suka hada da shugaban Najeriya da Liberia da Ghana da Saliyo sun tafi can Gambia din domin su rarrashi shi Yahaya Jami akan ya hakura ya dauki kadara ya sauka ya baiwa Adama Barrow wuri tun da ya kada shi a zabi. To kan wannan ne Suleiman Barma ya jiyo mana ra'ayoyin mutane a Niger.
Yunkurin da kungiyar Sai Dawo ta sa gaba don warware wannan sabuwar badakalar siyasa da ke neman sarkewa a kasar Gambia bayan da shugaba Yahaya Jame ya bauɗe wa sakamakon zaɓe a wani lokacin da ake jiran ya damƙa wa ɗan takarar 'yan adawa ragamar mulki, wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu a wurin jami'an fafutuka. Shugaban kungiyar muryar talaka Nasiru Saidu na ganin akwai alamar nasarar abin da aka sa gaba.
Abin da yake ma tsoro kamar yadda ni ce maka shi ne mi zai faruwa in ya bada mulki. Da farko yayi tsamanin zai bada mulki kuma za a zauna lahiya, yaje magunguna na tasowa tsakankanin su maikantan wa'anda za su samu sabi. Kenan yau tawagawa ga wadda tattaye ba wani abu na zai jira gare ta ba, yana son a bashi wani assurance ne ko kuma wani tabbaci na cewa komai bai faruwa gare shi idan ya mika mulki zai koma cikin gonakin shi ya zauna kamar yanda ya nuna. Tunda tsoro ya kama shi ba zai yarraba da sabon shugaban kasa Adama Barrow kawai, dole sai an samu shaidu kamar su waɗanga tawagogi da sun katai ko kuma wata majalisar ɗinkin duniya. Amma ba mulkin ne ya kaso takamaimai ba, wannan tsoron da kaji na gaya ma shi ne ajiya.
Sai dai shugaban kungiyar Motion Siraji Isa na da ra'ayin da ya sha bamban da wannan.
Tambayoyin da mutane da ma 'yan Afirka ke ta yi shi ne saboda mene yau wannan kungiya za ta iya cewa zata na Gambia ta kawo sasantawa ko ta ɗauki wasu matakai bisa Gambia? Alhali ƙasashe da yawa sun sha irin waɗannan rashin gaskiya, sun sha irin waɗannan kurakurai, sun sha irin wannan tabargaza waɗanda ake yi. Ga dukkan alamu ban ga wata rawa wadda za su iya taka ba wadda za ta iya kawo haƙiƙa kwanciyar hankali.
To amma shugaban kungiyar muryar ka na ganin wannan ba zai iya zama wani dalilin da zai kawo cikas a kokarin tabbatar da sakamakon zaben da ya gabata ba.
Dukkan mutane ne waɗanda an ka zaba a demokradiyance. Akwai ma shugaban ƙasa wanda an ka kada na Ghana cikin su wanda kwanan ga zai mika mulki shi. To kaga wannan shi tabbaci ne ko shaidu ne ko magwadi ne gare shi na cewa ana iya a hwade ga mulki kuma a bada shi a zamna lahiya.
Shugaban jam'iyyar PND a waiwaya Sumaila Ahmadu na kallon wannan batun sasantawa a matsayin wani karan tsaye ga demokradiyya.
Babu magana lallashi anan, in kuma aka ce lallashin shi za a yi, to demokradiyya kanta ta koma gurgwa kuma ita kanta Sai Dawo za mu mata wani kallo daban. Ba kallacin ba zancen kungiya Afirka ba mai ci gaban Afirka, a kungiya ta shugabannin Afirka mai wata manufa daban.
Idan hanyar laluba ba ta dace da abubuwan da ya kamata a yi ba, kana ganin a yi amfani da karfin soja ya dace da demokuraɗiyya kenan?
Mutum ne shekara 22 yana mulkin ƙasa, yana yadda ya ga dama, kuma da kowane lokaci zaɓen nan baka ci ma kaci ne ake yi. Sai da wannan tana kallo. Yau aka waye gari aka yi zaben har ya ce ya faɗi kuma yanzu ya komo ce bai raba kuma ake zancen a bashi magana, wace magana ce za a bashi? Yaya Jami yana so bai so ya bada wuri, idan ya bada wuri mutanen da ya zalumta hukunci duk da ake ma mutum hukunci a duniya a mushi ita ce magana.
Shigowar sojojin Gambia cikin wannan takaddama a daidai lokacin da tawagar shugabannin kungiyar Sai Dawo ke rarrashin shugaba Yahaya Jame ya saukar karaga Salim Alim, wani abu ne da za a iya cewa ya dagula lissafi. Saboda haka abin tambaya a nan shine rikicin na Gambia zai dauki salon yadda abin ya kasance a zamanin Laurent Gbagbo a kasar Cote d'Ivoire ne? Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
ka gaida Sile. Tukuna jin rahotannin sashen Hausa ne na murya Amurka daga birnin Washington DC. To ɗaya daga cikin rahotannin da za mu kawo muku a cikin shirinmu na ƴan anjima da karfe 8 na safe a shirinmu na hantsi na har da wannan.
Kwamitin da uwar gidan shugaban ƙasa Hajiya Aisha Buhari ta kafa da tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ɗin ita sun soma zaga wasu ƙananan hukumomin da suka soma komawa don taimaka irin waɗannan mata da rikicin Boko Haram ɗin ya daidaita.
To sai a dakaci zo wannan rahoto a shirin karfe 8 na safiyar yau ƴan anjima kaɗan kenan. Yanzu ga shirin na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin.
My fellow Ghanaians, my brothers and sisters, a while ago I phoned Nana Addo-Dankwa Akufo-Addo and offered him my congratulations for emerging the winner of the 2016 presidential elections.
A few minutes ago, the President of the Republic and the NDC presidential candidate, His Excellency John Dramani Mahama, called me to congratulate me on my victory in the presidential election.
Murya ta farko shugaban Ghana mai barin gado John Dramani Mahama, ta biyu kuma shugaba mai jiran gado Nana Akufo-Addo. Masu aro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A karon farko a tarihin kasar Ghana a cikin fiye da shekaru 20 da komawar ta bin tafarkin demokradiyya an kada jam'iyya da ke kan mulki. Wani abu da ƙasar take da alaƙa da Najeriya shine shugaban ƙasar John Atta-Mills, wadda John Mahama yi wa mataimaki, ya mutu kamar takwaran aikinsa na Najeriya Malam Umaru Yar'Adua suna wa'adinsu na farko. John Mahama ya ƙarasa wa'adin Atta-Mills ya yi takara kamar takwaran aikinsa na Najeriya Goodluck Jonathan. Ya ci zaɓe ya nemi wa'adi na biyu ne ya faɗi zaɓen ƙasar da aka yi a makon jiya. Kamar yadda Jonathan ya ci zaɓe yana neman wa'adi na biyu, shi ma ya faɗi zaɓe a bara. A Najeriya masu fashin baki suna aza faduwar shugaba Jonathan kan matsalar tsaro da kuma rashin alƙiblar gwamnatinsa. To a Ghana fa, menene ka da John Dramani Mahama? Tambayar da muka yi wa malami a jami'ar New York Muhammad Nasihu Abubakar Ali, ɗan asalin ƙasar Ghana wadda ke karantar da adabi da hikaya a jami'ar.
Demokrasiyyar Ghana sun nuna cewa it doesn't matter kowane party kake, in dai kana kai in an jefa ƙuri'a, in fatinka ba su ci ba, an lashe fatinka, kamata ne ka yi me, kamata ne ka sadaka.
To amma me ya faru da wannan gwamnati ta aka kada ita?
Saboda ina jin rashin hankurin Ghana, kai in ce ma rashin hankurin duk mutanen Afirka gabaki daya. Don kowane gwamnati ya zo, muna duban cewa kamata ne within shekara uku hudu da gwamnatin nan ke kan mulki ya iya ya share musu hawayen su duka. Duk wani problem din da ke kasan ya iya ya gyara. To wannan kuma bai yi, ko nan America ma ka duba, Obama, farko da Obama ya zo, unemployment din nan ba a yi shekarun nan. Amma sai da ya wuce wannan shekarun shi na hudun nan na farkon nan, cikin na biyar na shida tukunna ya yi mai, ya ci karfin wannan problem din. To kaga mu Afirka ba mu da hakurin wannan. Na san dai ana cin wuya Ghana, in ka je Ghana za ka ji kowa na cewa ba kuɗi garin, ba aiki, ba menene. Don haka amma kuma ni a ganina shi John Mahama abubuwan da yake yi ba tunanin yau yake yi ba, tunanin gobe da jibi da gata yake yi. Yana tunanin abubuwan da zai yi na infrastructure da zai yi mai, da zai yi ƙarfafa da abin nan arzikin garin. To amma ba san mai haƙuri ba. Kurike ni ba ɗan NPP ba ne, ko ni ba ɗan NDC ba ne. Ne duk wanda zai kawo ci gaba ma Afirka ma Ghana ne shi nake goyon bayan shi. To ina jin abin da ya sa kenan, an wahala ana cin wuya, ba kuɗi, ba aiki, shi kuma ya zamana ibin doga ayyuka dawa ya yi. Ka ayyuka dawa ya yi suna gani, amma wannan ba ayyukan da zai kawo kuɗi cikin ajihun mutane ba ne. Ka gane immediately. Ba ayyukan da zai kawo abinci ya ba su ba ne. Ayyukan da gaba, wadakila nan zuwa 4, 5, 6 years. Ya kawo makasan cigaba. To ba mu da hankurin wannan. To ina jin abin da ya sa kenan aka jefa ƙuri'a against shi John Mahama din.
Zargi da ake wa gwamnatinsa na cin hanci da rashawa, shi kansa akwai wannan zargi, lamanin yana mataimakin shugaban ƙasa daidai lokacin da John Atta-Bai da lafiya har zuwa daidai lokacin da rasu. Akwai zargin kuɗaɗe da suka salwanta, ake masa zargi, dalili da yasa ake cewa ya kira ministansa na kuɗi wanda shine ministan kuɗi zamanin Atta-Mills. Baka ganin wannan zargin watakila harkar cin hancin nan yayi tasiri a zukatun jama'a, yana daga cikin abin da yasa jam'iyyar NDC ta faɗi?
Wannan ma na ciki, amma malam bari in gaya maka kamin NDC su ci abin nan election, MPP su ma da suke nan ba abin da ke gudana kenan ba. Afirka wannan bari in gaya maka malam daga from the north to the south to the east and west. Gabas, yamma, kudu da arewa duka sassan Afirka duka akwai wannan abin nan problem din corruption. So ina jin ba wannan bane, ina jin lalle abin da yasa, saboda in ka je gane malam kowa zai budi bakin shi malam shi kuka yake cewa ba kudi kasa ba aiki farauci duk abubuwan da ke kasuwanci duka ya mutu. To ina jin dai abin da yasa kenan, ko da yake akwai wannan problem din corruption din da ke nan Ghana, wannan dai yana nan.
To
wannan kowane gwamnati ya zo matsala ne da har yanzu muna nan muna fama da wannan, ba ya magance shi.
To wannan matsala akwai kuma zargin cewa an yi amfani da kabilanci da addinanci da bangaranci da sauransu. A fahimtar ka a labarai bayanai da kake samu wannan bai tasiri ba?
Ina jin wannan kaga Ghana lamarin Ghana yana da ban mamaki, kuma wannan in za mu koma sai mu koma baya cikin tarihi abin da Nkrumah. Kaga abin da Nkrumah shi yasa Ghana har yanzu ake samun zaman lafiya. Batun kabilanci ya zo ciki amma bai da karfi kamar yadda wasu kasashen na abin nan yammacin Afirka yake. Ka gane? Muna mu da Ghana bai da karfi haka nan. Akwai kabilanci da koya za a yi an yi kabilanci, amma ban tsama ya yi karfi yadda har zai kawo wani babban tsabani kuma ya kawo wani babban rarraba a ƙasan ba.
To akwai wannan batu da kai magana na rashin ayyukan yi na koma bayan tattalin arziki, labari guda za ka ji a kusan duka ƙasashen Afirka, musamman ƙasashe da suka dogara da man fetur kamar ƙasar Najeriya ko Niger wacce bata juma da samun man fetur, ha ita ma Ghana da sauransu. Jama'ar ƙasashen ba su san hali da duniya take ciki ba ne yasa suke garajen sauya gwamnati, idan bayani da kai shi ne abin da yasa ita gwamnati ta faɗi? Jama'a ba su fahimci hali da duniya take ciki ba ne, ko kuma dai suna ganin waɗanda suke mulki suna jin daɗi alhali su suna wahala shi yasa suke neman canji?
Wannan na ɗaya suna ganin haka, suna ganin wanda suke mulki don suna ganin su 'yan siyasa ɗin nan da wani ya zama parliamentarian to nan ba shi shekara biyu uku za ka ga irin motocin da yake shiga. Ka gane? Ta ga irin gidajen da yake ginawa. To wannan abin yana nan, suna ganin cewa wanda su suke cikin abin nan parliament, wanda suke cikin mulkin sata kawai suke yi, su kuma kamata su kuma su iya ci abinci. Amma Afirka duka in dai mu gane mu yi haƙuri, muka samu gwamnati na gari mu samu haƙuri don ko me za a yi ya kyau yana ɗaukan wani lokaci. Ka gane? For instance, bari in baka misali, ga Afirka muna da ƙasa dai kamar a ce Arable land. Afirka ga shi nan da girma amma abinci ya gagare mu. Ka gane? Abinci ya gagare mu, saboda me ba mu iya sai mu depend kamar Najeriya haka. Najeriya an depend kan kuɗin mai kawai. Ka gane? Kan kuɗin mai kawai ka depend. Meanwhile kuma ga agricultural sector da Najeriya sun yi anya develop kwarai-kwarai da gaske. Ghana kuma mun yi haka. Amma ba mu yi, yanzu aka gane da mai ya zo, yanzu aka hannu ido duka an sa kan mai. In ba hankali ba, wasu sektan da zai iya kama wannan kasan arziki kai ga an manta da shi. To wani zayin yana da ban mamaki, priorities din mu na Afirka yana da ban mamaki, ko ya aka yi ne muke abubuwa haka ban sani ba. Amma dai ban fi da tsammani ba, ina da hope dai. Ban fi da tsammani ba, ina da hope eventually nan mun fara ganewa. In dai democracy ya zaunu, in dai mulkin farin hula ya zaunu, ba ka sojoji ba su zo sun yi ku an samu disruption ba, ina jin insha Allah kaɗan kaɗan turushi wannan demokrasiya ɗin nan, ina jin mun san inda za mu je.
Kana gani yayin juyin mulkin soja bai wuce ba?
Mu dai Ghana dai ya wuce.
To
Ghana ya wuce sam ban, ina jin Ghana ko ka zo da bindiga ba za ka iya ka zo na ba, don Ghana dai ina jin an tashi da wannan. Ina jin ba ma Ghana kadai ba, mu yawancin abin nan Afirkan mu dai ina jin mun farka da wannan.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abin dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu aro da aka Allah kamu ƙarshen shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yaddasa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Malam Muhammadu Nasihu Abubakar Ali da Chubahiro Diodone tare da Solomon Abu waɗanda suka daidai da sautin shirin da kuma Baba Yakubu Makeri wanda ya taimaka ga wajen hada shirin. A nan ni sahabu Imam Ali Zandakta in sallama da ku mu zama lafiya.
Tuma da lam. Yanzu kuma sai labari a takeice.
Kusoshi a jam'iyya mai mulki a kasar Gambia sun nemi kotun kolin kasar ta yi watsi da sakamakon zaben kasar da aka gudanar a ranar 1 ga watan Disamba biyu bayan rashin nasara na shugabansu. Da farko shugaba ya yi jami'a ya amince da shan kayi har ma ya taya mai nasara Adam Barrow murna, wato daga bisani kuma sai ya jinya amincewar nashi a ranar Juma'a da ta gabata bayan ya yi korafi game da kurakurai da ya ce jami'an zaben suka gano. Kira da jam'iyya mai mulki ta yi ga kotun kolin ya zo daidai ne a lokacin da tawagar shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka isa kasar ta Gambia don su ba shugaba jama'a shawara ya amince da sakamakon zaben bayan ya kwashe shekaru sama da 20 yana mulkin kasar. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa shugaba jama'a ya yi wa tawagar tasu tarbo mai kyau. Tuntuni da jami'an tsaro suka shiga ofishin hukumar zaben kasar kuma suka umarci shugaban da ya bar ofishin, suka kuma killace ginin suka hana kowa shiga gurin. Mayakan ƴan tawaye da gwamnatin Siriya sun amince da yarjejeniyar tsagaita wuta don ba da daban kwashe fararen hula da mayakan ƴan adawa daga birnin wato a gabashi na birnin Aleppo a yayin da Rasha take cewar gwamnatin Bashar al-Assad ta kawo ƙarshen hare-haren ta a kan birnin. Kakakin ƙungiyar ƴan tawaye ta wato Nuruddin al-Zink da ake kira Yasir al-Yusuf shine ya bayyana yarjejeniyar a jiya Talata da ƙasar Rasha da Turkiya suka shiga tsakani wadda za ta fara aiki dan wasu sa'o'i masu zuwa. Jakadar Rasha a Majalisar Ɗinkin Duniya Vitali Churkin ya tabbatarwa manema labarai da wannan yarjejeniya tun kafin zaben gaggawa na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya a kan birnin Aleppo wanda ƙasar Faransa da Burtaniya suka kira. Jakadan ya ce sun samu labarin tsagaita ayyukan soji a gabashin birnin Aleppo kuma wato yankin ya kuma sake komawa ƙarƙashin ikon gwamnati, don haka za iya gudanar da manyan ayyukan agaji. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ƙunar baƙin wake da aka kai a wata cocin Katolika da ke birnin Cairo inda mutane aƙalla 25 suka halaka. A wani sako da ta aika ta kan yadar gizo a jiya Talata, ƙungiyar ta ƴan ta'adda ta aika shaidin cewa tana niyyar kai harin ƙarin hare-hare a nan gaba musamman ma a kan abin da ta kira kafirai da masu ridda a Misra da wasu wurare na daban. Hotunan da talbijin ya ɗauka ya nuno wanda ake tuhuman yana tafiya zuwa cikin cocin kafin ya tarwatsa kansa. Ƙungiyar ISIS ta ba da sunan mutumin da ake kira wato Abu Abdullahi Al-Masri wanda ake kyautata sunan bogi ne ba na gaskiya ba ne. To amma tun ranar Litini shugaban Masar Abdel Fattah Al-Sisi ya ce sun gano ɗan ƙunar baƙin waken ɗan shekaru 22 ne da haifuwa mai suna Mahmud Shafiq Muhammad Mustafa.
To tsayana don mu ja maka bilki a nan wurin. To jama'a, abin da ya sauka kenan a shirin wannan lokaci sai nan da minti 90 wato a 1:30 kenan da karfe 8 agogon Najeriya, Niger kamar da Chad karfe 7 agogon mutanen Ghana. Muna fata da muku da wasu shirye-shirye da rahotanni. Daga cikin rahotannin kuwa akwai hada wato wanda za mu kawo daga jihar Borno kan wani tattaki da wata kwamiti da matar shugaban Najeriya ta kafa suka zuwa yankunan ƙananan hukumomi kamar guda biyu, kuma tun da yau Laraba ce akwai shirin jaridun mutanen ƙasar Kamaru da kuma rayuwarku. Yanzu kam a madadin duka ma'anar sashen Hausa na murya mukan da muke danuwa zuwa karfe 12:30 na dare, musamman shi Baba Yakubu Makeri da Solomon Abu da ya ba da umarni da kuma injiniya ɗinmu Mr. Charles Ali Mustapha Sokoto ne ke fatan mun bar ku, sai mun dawo muku da karfe 8. Assalamu alaikum.